أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masararu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkamu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da kan baku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa ta kan lambobin wayar mu na 0805544413 wato 0805544413 da kuma 0703604455 wato 0703604455 sai kuma 0701777442 wato 0701777442 ko kuma cikin adireshin mu na email anan wato fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook. To yau dai muna Lahadi ne 19 ga watan Jumadul Ula na shekara ta 1437 bayan jira'an Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wanda kuma ya zo daidai da 28 ga watan Fabrairu na shekara ta 2016. Kuma kamar kowane lokaci ayo ma ga mutare da shi malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jallimu babban malami a tsangirin nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero dake nan Kano wanda kuma shine zai amsa tambayoyin naku. Ni kuma sunana na Tsidira Sassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin shirin sai ku biyo mu. Akram kallah bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in. Bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ajiya mun yi magana akan tuba, wato mumini ya tuba zuwa ga Allah, ya gaggauta tuba zuwa ga Allah kai da yayi jinkiri, saboda jinkirta tuba zuwa ga Allah alama ce ta shaka, alama ce ta cewa mutum yana fuskantar tsiyacewa ranar gobe kiyama. Kamar yadda muka faɗa, tuba abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske, saboda nassoshi na Alkur'ani da kuma hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da dama waɗanda suka zo suka yi magana akan tuba, bawaye tuba zuwa ga Allah. Shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai yawan istighfari, mai yawan neman tuba, da cewa tuba zuwa ga Allah shine zai sanya al'amari na rayuwa yayi kyau. Wato yana daga cikin abin da yake kyautata rayuwar bawa, ya kasance mai yawan istighfari da tuba zuwa ga Allah. Kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa, wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasana ila ajalin musamma wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla. Wato ku nemi gafarar Ubangijin sannan ku tuba zuwa gare shi, zai ji yadda ku jin daɗi mai kyau har zuwa wani ajali abin ambato, sannan kuma zai gafarta muku, sannan kuma zai ba wa kowane mai falala falalarsa. Hakanan annabi Salih alaihi salam shi ma haka yake gaya wa mutanensa, cewa an istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa alaykum wa ya qawmi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yursil as-samaa alaykum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tatawallaw mujrimin. Ce ya ku mutane da ku nemi gafarar Allah, istaghfiru rabbakum, ku nemi gafarar Allah, thumma tubu ilayhi, sannan ku tuba zuwa gare shi. Yursil as-samaa alaykum midrara, zai sako muku ruwan sama akan kuma maku, wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, kuma ya ƙara muku wani ƙarfi akan ƙarfinku. Wa la tatawallaw mujrimin, kada ku juya kuna masu manyan laifuka. Hakanan annabi Nuhu alayhi salam yake gaya wa mutanansa, yace fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursil as-samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lati annabi Nuhu alayhi salam yace nace musu, wato nace wa mutane na, ku nemi gafarar Ubangijin ku, lalle shi mai yawan gafara ne. Yursil as-samaa alaykum midrara, zai saukar muku da ruwa ma maku. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin, kuma ya kare ku da dukiyoyi da yaya. Wa yaj'al lakum jannatin, kuma ya sanya muku gonaki. Wa yaj'al lakum anhara, kuma ya sanya muku ƙoramu. Saboda haka tuba da komawa zuwa ga Allah da neman gafararsa wata hanya ce da ake tawassuli da ita wajen a samu sauki a rayuwa. Baka dukkan wani abin da yake damun al'umma ko yake damun ɗaiɗaikun mutane na rayuwa, to babu abin da zai warware musu wannan sai tuba zuwa ga Allah da neman gafararsa da ƙoƙarin kaucewa laifuffuka. Babu abin da ya dagula rayuwar duniya ma a yau gaba ɗaya irin abinda ake yi na laifuka ga Allah Ta'ala da abinda ya waita na zalintar bayin Allah. Wannan shi yasa gaba ɗaya rayuwar duniyar ko ina ta lalace, ko ina ta gurbace, ko ina ake kuka da ita, yaƙe-yaƙe suka yi yawa, yunwace-yunwace musibu waɗanda suke faruwa da cututtuka waɗanda ba a taɓa jin labarinsu ba suka yawaita a duniya. Ba don kuma saboda ɗan Adam ya butulcewa hanyar Allah Ta'ala, ya mayar da saban Allah Ta'ala ba a bakin komai ba, yana yin ado da sabawa Allah Ta'ala, yana ɗaukan saban Allah Ta'ala wani abin alfahari ne, yana ɗaukan shi wani abin ado ne, yana ɗaukan shi wani abu ne na ci gaba. Zalintar mara wato zaluncin mai ƙarfi ga mai rauni ya yawaita, shi ma ba ɗauke shi a bakin komai ba. Rashin gaskiya da rashin adalci shi ma ya zama ba komai ba, cin amana kuma ta zama ba komai ba. Babu shakka waɗannan suna daga cikin abubuwan da suka taimaka wajen gurɓacewar rayuwar ɗan Adam a doron ƙasa. Saboda haka duk kukan da ɗan Adam zai yi to shi ya jawo wa kansa, sai ya jawo wa kansa. Awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithliha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Allah ya ce idan musiba ya inda musiba ta same ku, alhalin da can kun samu ganima ninkin ba ninkin, sai ku rika cewa anna hadha, tayaya haka, tayaya wannan kuma. Allah ya ce qul, ka ce huwa min indi anfusikum, wannan daga kawukanku ne. Wato ku su ku jawo kawunan ku, ba Allah Ta'ala ne ya haka kawai ya saukar muku da wata musiba da ta addabe ku ba, har sai da kuka jawo da dalilai masu yawa, kuka jawo Allah Ta'ala ya jarrabe ku da wannan abubuwan jarraba. Shi kaga babu yadda za a yi ɗan Adam ya samu fita daga cikin ƙangin da yake ciki sai ya tuba, ya koma ga Allah, ya rungumi wato umarnin Allah Ta'ala, ya riƙe adalci, ya janye jiki daga cutarwa, ya kuma hana a cutar, ya yi umarni da kyakkyawan abu, ya hana mummuna, ya girmama waɗanda suka cancanci a girmama su, ya tsawata wa dukkan wanda ya cancanci ya kamata a tsawata masa. To haka ne ake samun sassauci, haka ne ake samun sauki. Dukkan wata dabara da mutum zai fito da ita wanda yake ganin in yayi zai samu sauki, matukar dai ba ya rike hanyar Allah ba, to sauki ba zai samu ba. Allah Ta'ala yana cewa wa allaw istaqamu ala at-tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa, da za su tsaya kyam akan hanyar Allah Ta'ala, Allah ce da mun shayar da su ruwa mamako, ruwa mai yawa, ma'ana da ni'imta su, mun ba su ni'imomi na rayuwa, mun ba su abinci, mun ba su zaman lafiya, mun sanya kaunar juna a tsakanin su, mun sanya kwanciyar hankali a tsakanin su. Amma da zarar mutane suka rika yin laifuka kuma ba su dauki laifi a bakin komai ba, babu shakka wannan hanya ce ta tabewa. Da haka dan Adam yana kuka, dan Adam yana ta kokawa, yana ta wayyo wayyo, yana dora hannu a ka, yana tagumi, yana nadama, amma kuma ya ki barin ala abubuwan da suka haifar masa da abin da yake ciki. Ba fa za mu samu canji ba har sai mun canza da kanmu. Allah Ta'ala yana cewa inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Ta'ala baya canza abin da mutane ke tare da shi sai sun canza abin da yake na kawunan su. Haka nan Allah Ta'ala yana cewa inna Allaha lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza wa mutane wata ni'imar da ya musu har sai sun canza wa kansu. Haka in ba mu muka samu canji daga halin da muke ciki ba, to ba za mu ga canji ba. Wato Allah Ta'ala yana gaya mana cewa idan mutane suna cikin ni'ima, suna cikin walwala, suna cikin sarari, amma sai suka rika saba wa Allah Ta'ala, to Ubangiji Ta'ala a lokacin zai canza musu daga wannan ni'imar ta koma ni'ima, ta koma azaba, ta koma wahala, ta koma wato wayyo wayyo. Ubangiji haka nan kawai ba zai canza wannan ni'imar ba ta koma wahala, har sai idan mutane su suka canza wa kansu. Lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ba zai canza wa mutane ni'imar da ya musu ba har sai sun canza wa kansu. Ubangiji Ta'ala ya ba mu labarin yadda da ƙarya take zaune lafiya cikin jin daɗi, cikin kwanciyar hankali, tana samun arzikinta daga ko'ina, amma sai ta kafirce wa ni'imomin Allah, sai Allah Ta'ala ya ɗanɗana mata, wato ya ɗanɗana mata a libas al-khawfi wal-ju'i bima kanu yasna'un. Sai Allah ya ɗanɗana musu tufafi na tsoro da yunwa saboda abin da suka kasance suna aikatawa. ashe tilas mu tuba zuwa ga Allah mu gyara halayenmu yayin da zamu yi haka to a lokacin ne zamu ga canji idan ba mu yi haka ba to babu shakka wai ba wani canji da zamu samu wanda zai amfane mu Allah ta'ala yana cewa wa bikum min ni'matin fa min Allah thumma idha massakum ad-durr fa ilayhi taj'arun idan abin da ya same ku na ni'ima ne ku sani daga Allah ne abin da ya same ku kuma na cuta to ku zuwa gare shi kuke komawa kuke fakewa ma asabaka min hasanatin fa min Allah wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik abin da duk ya same ka mai kyau to daga Allah ne abin da kuma yake mara kyau to kai ka jawo wa kanka saboda haka ubangiji ta'ala baya dorawa mutane abin da yafi karfin su la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha baya dorawa mutane abin da yafi karfin su mutane su suke zalunta kansu inna Allah la yuzlimun nas shay'an walakin an-nas anfusuhum yuzlimun Allah baya zaluntar mutane wani abu mutane su suke zaluntar kawunan su inna Allah la yuzlimu mithqala dharra ubangiji baya zalunci gurgudan kwayar zarra kuma rabbuka bizallamin lil'abid wama Allahu yuridu zulman lil'ibad Allah ta'ala ya kore wa kansa zalunci duk abinda sunan shi zalunci ne Allah ta'ala baya yin shi Allah ta'ala baya daukan abu sai ya sa shi a gurin da ba nan ne mahallinsa ba don haka idan muna son mu samu kwanciyar hankali muna so mu samu wato zaman lafiya muna so mu samu wadatar arziki to mu bauta wa Allah ta'ala mu bauta masa kamar yanda yake so a bauta masa mu yi kokarin gyara laifuffukan mu mu rika mu yi kokarin kame hannayen masu laifuffuka mu hana su yin laifi a bar masu umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna su ci gaba da umarni da kyakkyawan abu su ci gaba da hana mummuna kada a rike hannun mai hana mummunan abu a ce kada ya hana kada a hana shi karantarwa kada a hana shi bayani kada a hana shi wa'azi kada a hana shi a ba shi dama kuma a karfafe shi wannan ita ce shi zai sa a samu zaman lafiya amma da zarar aka bar masu barna suka ci gaba da barna mai hana barna kuma aka hana shi ya hana barna to babu shakka idan azabar Allah ta zo to za ta game kowa da kowa sai ya ji ta a jiki Allah ta'ala yana cewa ku ji tsoron wata fitina wata musiba wanda in ta zo ba za ta shafi waɗanda suka yi laifi su kadai ba wato in ta zo za ta game kowa da kowa haka tuba zuwa ga Allah shine mabudi shine mafita daga dukkan abin da zai addabe mu a rayuwar mu ta duniya shine mafita daga dukkan wata da'iqa wani kunci da muke rayuwa a cikin sa shi zai sa ubangiji ta'ala ya kawo mana mafita Allah ta'ala yana cewa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wani ya tawakkala ala Allah fa huwa hasbu shi duk wanda yaji tsoron Allah Allah zai sa masa mafita kuma sai ya azurta shi ta inda baya tsammani kuma wanda ya dogara ga Allah Allah ta'ala ya ishe shi komai Allah ta'ala ka iya mana abinda yafi karfin mu Allah ta'ala ka iya mana shi abinda yake na laifuffukan mu Allah ta'ala ka yafe mana Allah ta'ala ka mu'amalance mu da rahamarka da lutufinka Allah ta'ala ba dan halin mu ba dan abinda muke aikatawa ba
ta musamman amin wanda tambaya ta farko a wannan rana ta fito daga Umar Tambari shi kai ke cewa yana son karin bayani dangane da Annabi Isa an ce bayan annabtarsa shi kuma sahabi ne
to ban sai aka yi zama sahabi ba sahabi shi ne wanda ya rayu tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da shi yana mai imani da shi kuma mutu akan imani wannan shine sahabi Annabi Isa alaihi salam zai zo amma ba zai zo ne nan gaba bai ma zo ba saboda haka bai yi zama da Annabi Isa da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai ya ce da shi sahabi saboda haka ban san inda ya zama sahabi ba
to sai tambayar Sani Halidu yake cewa menene hukuncin aske gemu tare da gashin baki ba tare da lalura ba da kuma mutumin da yake askewa a bisa lalura
to duk abin da aka ce shari'a ce ta yi umarni da shi to idan ba larura ba laifi ne saba laifi ne saba wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi umarni da wannan ce khaliful yahud wa khaliful mushrikeena ya'ful liha wa hafu shawarib hadisi ne da yawa na Annabi sallallahu alaihi wasallam da suke umarni da saba wa yahud da nasara a bar gemu a rage gashin baki wannan shine abin da hadisan suke faɗa kaga mutumin da ya kin wannan ko ya saba wa ma umarnin ya aske gemun ya cika gashin baki kaga wannan kamar ya juye maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku rage ku cika gemu ku rage gashin baki sai shi ya ce a shi ni zan cika gashin baki zan aske gemu kaga kamar yana fancakali ne da waccan umarni yana ma yin abin da yake aka san sa saboda ba daidai bane yin haka mutun yi haka yayi laifi amma inda larura wannan komai inda larura wannan larura tana dauke wannan tana dauke hukunci don Allah ta'ala cewa fattaqullaha masata'tu wuri tsoron Allah iya daidai iyawa ku wato abinda za ku iya abinda ba za ku iya ba na Allah ba ya kama ku da shi
Zitan Bera Abbas Aminu Abdulhamid yake cewa mallam mene hukuncin wanda yayi bacci da alwala kuma ya tashi yayi sallah ba tare da ya sake ba
to yayi bacci mai nauyi lulasa ta warware saboda haka lokacin da ya tashi yayi sallah bai yi a sallah da alwala ba ba shi da sallah idan kuma baccin da yayi ba mai nauyi bane wato bacci ne haka sama sama amma duk abin da yake kwana a gaban sa yana ji wannan ba zai warware masa alwala ba koda ko ya dade yana yi sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance ana kiran ana yin ikama sai kira sallah su zauna suna jiran Annabi sallallahu alaihi wasallam sallaci ya zo wasu har kansu yana kadawa saboda gingedi suna irin kamar za mutum zai fadi kuma farkawa sannan yace sannan Annabi ya fito su tashi su sallah ba tare da sun saki alwala ba saboda ka bacci wanda bai yi nauyi ba koda yayi tsawo ba ya warware alwala bacci kuma wanda yayi nauyi ko bai tsawo ba yana warware alwala
to sai wani kice mallan nakan ga mutane ba sa so mu wasu abubuwa na alheri kamar sayan sabon abun hawa tarewa a sabon gida ko kuma kasuwanci da sauransu sai a ranakun Laraba to mallan aikata hakan na da asali ne da wata fa'ida
kashi da wani asali sahihi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sai ranar Laraba za a sayi wani abun hawa ko sai ranar Laraba za a tare gida akwai ma wani hadisi da wasu suka hassana shi wato Sheikh Nasiruddin Albani cikin silsilar sahiha ya hasara shi akasin wannan ne ma kabarin da yake cewa kada ku yi kaho a cikin ku yi kaho a ranar ku yi kaho a ranar Juma'a ko ku yi kaho a ranar Litinin da Talata kada ku yi a ranar Laraba sai saboda a ranar Laraba aka abin da Annabi Ayyub ya fara cutarsa sannan a ranar Talata ya warke sai saboda haka Albaras da Aljuzam wato cutar baras ko cutar kuturta ba ta sau samun mutum ba ta sauka sai a ranar Laraba kaga in hadisin wannan ya inganta Nasiruddin Albani ya inganta shi duk da cewa akwai dai magana a kansa to in har ya inganta kaga akasin ma wannan ne ita ranar Laraba ba ita ce ake so a abin nan ba la ayi halin ita rana ba ta da wani tasiri wajen abu yayi albarka ko yayi rikira albarka saboda haka da ranar Laraba da ranar Juma'a da ranar Alhamis wajen fara abu da ko gama shi duk ɗaya ne saboda haka kada mutum ya rike cewa ranar Laraba tana da wani tasiri na musamman wajen abu ya albarka ko yake albarka wannan ba daidai bane
to sai Ali Ubalele yake cewa mallam menene ake nufi da hadisi maqdu'i da kuma misalin sa
to alhadithul maqtu' shine hadisin da aka jingina shi zuwa ga tabi'i wato magana da ake ruwaitowa da isnadi da salsala ko da a ruwaito a jingina wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi ake kira alhadithul marfu ko a ruwaito a jingina wa sahabi a ce sahabi kaza ya ce kaza ko yayi kaza da shi ake kira almawquf ko a ruwaito ta a jingina wa tabi'i a ce ya faɗi wani tabi'i kamar Sa'id ibn Musayyib ko Al-Hasan al-Basri a ce ya ce kaza ko ya aikata kaza to wannan shine ake kira alhadithul maqtu' wato ya takaita magana ta takaita ne akan tabi'i ba bata kai ga sahabi ba bata kai ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne shine abu anna al-maqtu Imam Shafi'i ya amfani da kalmar al-maqtu yana nufin al-munqati al-munqati kuma wannan nau'i ne daban na hadisi dukkan wata magana da aka jingina wa tabi'i ko aka ce ya aikata to shine ake kira al-hadith al-maqtu wannan kuma yana da yawa war hadisin da yake cewa al-Hasan al-Basri ina cewa laysa al-iman bit-tahalli wala bit-tamanni walakin ma waqara fi al-qalbi wa saddaqa al-amal wato imani ba buri bane a baki kawai ba kuma ado bane a shine abin da ya tabbata a zuciya kuma aiki ya kaskata shi wannan magana mafi inganci maganar Hasan al-Basri ne ba maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam bace saboda kaga wannan hadisi ne maqtu'i a kaida ta malamai
sai Hussein Umar Ali yake cewa mallan nakan bar abu na laifi da yawa ba dan Allah ba sai dan wata cuta da yake sawa mallan menene hukuncin tuban yayi ko kuwa bai yi ba
to baka da lada baka da ladan ka bar abu dan Allah don abinda ake samu idan mutum ya bar abu dan Allah Allah zai ba shi ladan bari annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin Abdullah dan Abbas ce man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasana, wanda duk yayi himmatu zai aikata wani aiki mara laifi na laifi sai ya bari bai aikata ba saboda Allah, to na za a rubuta masa lada. To kai idan ba dan Allah ka bari ba, to baka da lada, ba za ce za a rubuta maka alhaki ba kuma akan wannan, ko wanda zai bari saboda yana tsoron abin da zai same shi. Matuƙar bai aikata ba za a rubuta masa, sai dai in ya himmatu zai aikata, wani abu ya shiga gabansa ya kasa aikatawa, amma da zuciyar shi ta riga ta kullata akan sai ya aikata sai ya kasa, to za a rubuta masa alhakin yayi wannan niyyar zai aikata din.
Sai shi kuma kale take cewa menene hukuncin wanda yayi waiki a cikin sallah?
Idan waiwaye kawai da idansa ko da fuskarsa haka ya karkata ta kalli dama ko ta kalli hagu, ba cewa sallarsa tallarsa ta taɓa ce ba, amma ya aikata makaruhi, wato ya aikata wani abin da zai lalata masa, wato zai hana masa kamala sallarsa, ba zai samu cikakkiyar ladan mai sallah ba. Kuma idan bawa yana warwaye a cikin sallah, Allah ta'ala yana barinsa shi ma, saboda haka ba zai samu ikbalullahi alaihi ba, fuskantar da Ubangiji yake masa. Idan ya juya har gaba ɗaya gangar jikinsa ta bar alƙibla, wato ya juya da gaba ɗaya jikinsa ƙirjinsa ya kauce kalli wani abu, to wannan sallar ta lalace. In kallon alƙibla a cikin sallah rukuni ne, cikin rukunin sallah, zar aka samu wannan rukunin ya samu matsala ba kuma da larura ba, ba tare da wani dalili na shari'a ba, to sallar ta ɓace.
Sai Abdullahi Ibrahim Yakubu shi kuma ce shin annabi idan yana sallah in yayi kabbara ya daga hannunsa zuwa kafada yana sauke su ne kafin ya dora kirjinsa, ko kuwa yaya abin yake?
Babu wani bayani dalla dalla game da wannan abin. Dai aka sani annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi kabbara harama daga hannunsa sama, sannan ya dawo da su, in ya dawo da su kuma sai ya dora su akan hagu, amma ba a tare da tafsilin cewa sai ya sake su sun miƙe sannan kuma ya sake dago su ba, ba a zo da wannan tafsilin ba. Abinda dai aka sani shine ya daga su suka daidai kunnuwansa ko daidai kafadinsa, sannan ya yi kabbara ya sauko da su, ya sauko da su kuma ya dora su akan hannun dama, akan hannun abin nan dama akan na hagu. Wannan shine abinda aka sani. To haka in ya bari ya je har kasa sannan ya dora su, babu wani abu. In ya dora su daga sauko wasu dora su, wannan babu wani abu, na babu wani wata ka'ida a jayayya da a je anan.
Sai Baffalawan Suleiman yake cewa mallan ga Allah ya ake fitar da zakar fulotai.
To fuloti idan mutum yana da shi na idan ya saye shi ne dan ya gina ko ya gina wa ƴaƴansa, ya sai fuloti saboda yana son in ya samu hali ya gina ya koma da iyalansa can, ko ya sa wani, ko ya sa ƴaƴansa, wannan ba shi ba zakka a cikinsa. Idan ya sayi shi ne da sunan kadara ko kasuwanci yake yi, ya saya ya sayar ya saya ya sayar, to wannan zakkar kadara zai mata, saboda haka in shekara ta yi zai lissafa kuɗaɗen fulotin da yake da su, sannan sai ya bada ɗaya bisa 40 na abin da yake da shi na wannan dukiya.
To shi kuma Shehu Muhammad yake cewa mallan kalandun da suka yi magana akan lokutan sallah sun yi kokari matuƙa wajen kiyaye lokutan sallolin. Shin a iya yi mutane nuni cewa su rika amfani da su don kiyayewa wajen sanin lokutan sallah?
Kwarai da gaske mun sha ishara zuwa ga haka, cewa kalandun da kwararru suka yi wajen sanin ilmul falak ko ilmul hay'a abu ne mai kyau kwarai da gaske, kuma ana amfani da shi matuƙar ma, musamman ma a yanzu da yawanci ladanai ba su san yadda za su iya fitar da lokacin sallar ba. To maimakon su yi abin da ka ko su riƙa yin kiran sallah ba a lokacinsu ba, kamar yadda yanzu take faruwa, yanzu ka ga sallar la'asar tana kai ƙarfe 4 amma da yawa sai ka ji wasu masallatan sun kira sallar la'asar ƙarfe 3 da rabi ko kuma 4 saura kwata, wai shi hujjar sa ai ba lokacin za a tare sallah ba. Ita sallah ba a kiranta sai lokacin ta yayi, in ba sallah asuba ba. Sallah asuba ita ke da kiran sallah biyu ake yin, na farko kafin shigar lokacin da dan kankanin lokaci, amma duk sauran salloli ba a kiran sallah sai lokaci yayi. In ka kira sallah kafin lokacin ta, abinda yake faruwa akwai mata a gida ko wasu marasa lafiya da ba za su fito masallaci ba ko saboda tsufa ko kuma a'a larura ba ta dama ta fito maka sallaci ba. Da zarar ka kira sallah za su iya yin alwala a lokacin su kama sallah, tunda su ba liman za su zo su jira ba. To ka kira sallah kafin lokacin ta, mace a gida ta yi alwala ta lubi ta kama sallah, kaga ta yi sallah ba a lokacin ta ba, ba ta da sallah, kuma kai ne dalilin da yasa har ta yi sallah ba wajen lokacin ta. Saboda ka sha'anin kiran sallah shi yasa ba wai haka aikin sa da ka ba, shi ma babi ne fa a cikin littafin mu na musulunci. Karanta sa ake yi, amma yanzu an ɗauka kiran sallah kowa ma zai iya yi, kullum man habba wa dabba, shi kiran sai ɗauki lasifika sai ranka da kiran sallah. To saboda haka ba daidai ba ne mutum ya yi abin da ka gare ya amfani da waɗannan kalandoli wanda bisa ilimi aka yi su, da ilimi aka rubuta su da aka amfani da su a nan. In bai zama wajibi ba akan ladanai, to yana da mahimmanci kwarai da gaske. Don haka yana da kyau dukkan masallatai a rika aikawa, sama yanzu wanda gwamnati take yi, yana da kyau a tabbata kowane masallaci an danka hannun ladan, an sa a masallacin, kuma shi ladan ya rika kiyayewa, shi maliman ya sanar da limamai sanar da ladanun su rika kula da waɗannan lokutan kiran sallah din da aka aje suna kiran sallah akan su. Yana da kyau kwarai da gaske.
To sai wata doguwar tambaya ta zo daga Umar Dabe wanda ke cewa malam bankuna sun shigo da wani tsari na cire kuɗi ta hanyar na'urar biyan kuɗi da katin ATM wato POS. Wannan tsari an shigo da shi ne domin mazauna wasu unguwanni ko garuruwa da ke nesa da bankuna ko kuma na'urar cikar cirar kuɗi. Banki na bayar da na'urar ne kuma ga 'yan kasuwa waɗanda suke yawan mu'amala da kuɗi, waɗanda kuma su ba za su rika biyan jama'a, wato waɗanda su kuma za su rika biyan jama'a kuɗin nan take kamar yadda ATM yake. Duk mai son cire kuɗi zai sa katin sa a na'urar sa, nan ya sanya yawan kuɗin da yake so ya cire, kuɗin su shiga account ɗin ɗan kasuwar, shi kuma ɗan kasuwar ya ɗauki kuɗin ya bada tare kuma da receipt. A duk naira 1,000 sukan cire ne, banki suna cire naira 20, su kuma 'yan kasuwar sai su cire naira 5, ma'ana naira 25 kenan. To malam, duba da yadda banki ke cajin 'yan kasuwar, shin ya halacin su kuɗin da 'yan kasuwar suke ɗorawa akan wannan kuɗin da suke na hidimar jama'a?
To idan akwai hidima a ciki, to abinda ka ce da hidima a ciki, ni zan hidimta maka, amma ga abinda za ka biya ni, ba wai bashi ne muka yi da kai na baka ba za ka biya ni, wata hidima ce in zan maka, ta na'ura ta ce zan zo in kawo ta, zan ajiye ta, zan ga ka saka, ko wataƙila ma baka iya ba, in sa maka, sannan in zo in cike maka rasid, in sa hannu in yi waye, ce to duk wani abin da zan yi maka zan karɓi naira 5 a madadin wannan. Wannan ce babu wani abu a zahiri, a zahiri babu wani abu, sai dai akwai wani abin da wataƙila ban san shi ba a cikin mu'amalar, amma in dai hidima ce zai yi a sanadin yar wannan hidimar a bashi naira 5 din, ba wani abu a ciki, sai dai idan akwai wani abu a ƙarƙashin ƙasa wanda cikin bayanin mai fatuwar bai fito ba.
Sai wani ya ce malam, nakan ga wasu in ana kiran sallah, wato idan aka zo ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai su yi tofi a manyan yatsunsu su kuma shafa idanunsu, shan ya hukuncin yin hakan addini daga cewa muhammad sallar 'yan dutse?
Ba shi da wani asali, bai inganta ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga wani sahabi. Idan aka duba littafai da suka yi magana a kan hadisai marasa kyau wanda ba su da asali, sun kawo su irin المقاصد الحسنة نسخاوي ينسو الفوائد المجموعة في الحديث الموضوع نشوكاني لسن كاوس وسن تباس ودع أسلي وسن إنغان تزواغ النبي صلى الله عليه وسلم.
Sai wanda shi kuma yace mala, idan mutum yayi sallar farilla shi kadai sai kuma yaga ana jan'i, shin zai iya bi?
Idan mutum ya yi sallar farilla sai kuma ya shigo ya zo ya samu mutane suna jam'i, zai iya bin su sallar amma a matsayin nafila, ba a matsayin farilla ba. Ba a sallar farilla sau biyu, ya yi ta farko da niyyar farilla, to in ya zo ya ga ta biyu sai ya shige ta da niyyar nafila. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wasu da ya gan su ana sallar jam'i sun koma gefe guda ba su yi ba, an gama ya kirawo su ya ce ba ku yi sallah tare da mu ba, suka ce ya rasulullahi ai mun yi sallah a masaukan mu. Da bai ce to ko kun yi sallah a masaukunku sai ku zo ka samu ana sallar jam'i, liman yana sallah da mutane to ku shiga ayi sallah da ku sai ta zama muku nafila. Saboda ka ya halatta ya shiga yayi sallaci wannan sallah jami'i din amma nafila ba farilla ba. Ba a sallar farilla so biyu.
Shi kuma ne ce mutumin da ke da sanko shin ya halatta yayi da shangashi?
Eh sanko cuta ce. Saboda ka idan mutum yana da ita yana ba, ba laifi dan ya san ya sa an dasa masa gashi. Domin ya fi kawar da wannan aibin da yake kansa.
Shi kuma ya wani sabon kicewa shin akwai wata addu'a da suna ta tanada a tsakanin hudubobi biyu na juma'a?
Babu wata addu'a ta musamman. Babu wata addu'a. Amma da mutum ya yi addu'a a tsakaninsu ba wani abu. Amma dai ba wani tanadi da aka ce ga wannan addu'ar ta tsakanin hudubobi ne biyu.
Sako daga Nura Haske Bagoy shi kuma yace shin ya halatta mutum ya zama wato ya kama mazinata ya kuma rufa musu asiri?
Ko ya za a iya kama mazinata shi kadai? Zina ba a tabbatar da ita sai an samu shaidu hudu. Samu shaidu hudu kuma duk sun gansu a cikin halin zinan kace kace. Ba wai sun gansu a wani yanayi da za a iya cewa eh lalle wanda suke wannan yanayin bazina suke. Dole sai an gansu cewa suna tsakiyar yin zinan. Kowanne ya ce da haka sannan ne za a iya tsayar da haddi a kansu. Don haka kai kadai in ka gansu to kanka karfa asiri in kai shiru saboda in ka fada sai za a yi wa bulala sai baka bulala ta banin bulalar kazafi saboda ka anan ba kai karfa musasiri ba kanka karfa asiri
to sai shi kuma ne ce mala an bani kyauta sai daga baya kuma na fahimci cewa kudin sata ne shin yaya zan yi
in ka san wanda aka yi wa satar sai ka mayar masa da kayan sa in ka san kudin da aka sato an sato kudi aka kawo maka sai ka ji labarin ga wanda aka yi wa sata sai ka mayar masa in baka sani ba shikenan kana iya amfani da dukiyar ma da zarar aka gane mai dukiyar zaka bashi kayan sa
shi kuma ne ce shin ya halatta na ci zakar da dana ya fitar
idan ciyar da kai a kansa yake wato kai talaka ne baka iya ci da kanka dan ka shi yake ci da kai to ba zai baka zakka ba amma in wani ya ba sai kuma wancan shi kuma ya san maka wani abu a cikin abin da ya bashi ba ko mai zaka iya karba wato da zai ba wani abokin ka zakka sai shi kuma abokin naka ya ce to ga wannan babu ko mai zaka iya karba
to sai ne ce ya halatta nabi mai sihiri sallah daga Abdullahi Wali zuwa ciki
bai halatta ka bi shi sallah ba
sai kuma ce mutum ne yana da mata biyu sai tafiya ta kama wacce yake ɗakin ta shin ya halatta je gidan ɗaya matar da take nan daga abban
da har ta tafi ta yi tafiya shikenan haƙƙin ta ya tsaya na kwana ba ci aka yi mutum mata ta yi tafiya ba sai ta kwana sai ranar da ta dawo ko kuma a sai kwanakin ta sun kare mace in ta fita ta yi tafiya to kwanan ta na wannan lokacin ya tsaya
shi kuma ne ce idan mutum ya saki matarsa saki uku sai kuma ta je ta wani auren ta sake fitowa shi kuma ya sake auren ta shin saura igiyar auren su nawa kenan
to ya ka ce saki uku ma'ana ya gama wancan ya kare to wani saura kuma in sai za su dawo da safi ne sabo kuma in ya sake ta to ya yi saki daya saura biyu kuma wani irin mutum ne shi ya saki matarsa daya biyu uku ta aure ya ta dawo kuma auren ta kawai tawo yana lissafin kuma wani saki guda uku zai mata kaga wanda ya zama wasanni amma dai igiyar auren su uku ce
to shi ma sakon da yake cewa nakan ji malamai suna cewa ilimin hadisi dirayatan da kuma riwayatan shin me ake nufi da hakan
ilimin hadisi riwayatan shine sanin yadda ake ruwayar ilimin hadisin abinda ya shafi musalahul hadis abinda ya shafi ilimin rijal yaya ake daukan hadisin ya ake bayar da shi abin da ya shafi isnadin hadisi ya yake fede shi ya hukunce sa suke wannan shine ilmul hadisi riwaya da diraya shine mutun ya san abin da yake ya kunsha na ma'anoni ya san garibul hadis menene a cikin hadisin kalmomin da suke cikin hadisin baki ya san ma'anar su ya san sharhin hadisin ya san fikihun hadisin san duk waɗannan abubuwa da suka shafi hadisin shine ake kira ilmul hadis dirayatan
makara da wani to akwai sakon da yake cewa mallan ya halatta in kebance mata ta da take da ciki da siyo mata wani abu na musamman ba tare da na siyo wa dayar ba
dama idan akwai mara lafiya ko wani bukata ta musamman to ana duba bukatar ta yayin da ake wajen ciyarwa to mace ce mutum yana da mata biyu daya a asibiti an rubuto mata cewa tana da karancin jini yana da bukatar ta rika cin su hanta tana da bukatar ta rika shan multina ta yi kaza ta yi kaza to idan ya so mata hanta ya so mata multina ba cewa ya aka yi haka mai adalci ba saboda bukata ce ta taso ita ma waccan da wata bukata za ta taso irin wannan ta je asibiti a ce yana da kyau ta rika shan kayan marmari sai ya zama yana so mata saboda toshe mata wannan bukata shi ma kaga ba cewa yayi zalunci ko yayi rashin adalci haka babu komai idan akwai ciki da yake bukatar wani kulawa ta musamman dan yayi matarsa bai wa dayar ba ita ma abinda za ta kawo a ranta dillan da ita ma Allah ya bata cikin ita ma ai hakan zai mata haka ba a tuhuma su da rashin adalci anan
to sai shi kuma ne yake cewa mallan mahaifinsa ne ya rasu amma yana da yakinin cewa mahaifin nasa baya yin sallah sai lokaci shin me ya kamata yayi a yanzu wanda zai amfane shi
ai ta masa addu'a Allah ya yafi masa Allah ya gafarta masa shine abinda kawai ya rage da zai iya masa
to sai ita kuma sakon radiyo ta take cewa mallan ya halatta mutum ya dogara da iya hada baki wajen karatun Qur'ani ko dole sai ya je an koya masa
idan Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa sai da aka koya masa allamahu shadidul quwa kaman da Allah ya ce aka jibrilu shi ya sauko ya koya masa innaka latulqa alquran min ladun hakimin khabir haka shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam koya yayi sai da aka zo aka koya masa to kuma wane ne zai zo shi yanzu ya ce ya kaira karanta alqurani kawai dan ya iya hada baki kaga barnar da zai yi ba kadan bace haka dole ne sai ya koya
sai ne ka sha shin ya halatta ayi ibada daya da niyya biyu
ibada daya da niyya biyu ban san wanne yake nufi da ibada daya da niyya biyu ba watakila ko yana nufin mutum yayi wankan janaba da mace ta yi wankan janaba da na haila lokaci da na haila lokaci daya ko wankan haila da na janaba ta misali tana da haila kuma sai ta yi mafarki misali kaga za ta yi wanka daya malamai sun rabu biyu wasu na ganin kowanne sai ta yi masa wanka suna ganin ta yi masa wanka daya ya isa wannan maganar ta biyu ita ce dare cewa in tunda wannan gusarwa ce tana iya yin ta da niyya daya watakila wannan matsala din yake nufi tunda bai bada wani misali ba
sai wani ce shin ya halatta a dogara da binciken likita wajen tabbatar da mace ba ta da ciki idan za ta yi istibra'i
na farko a yi na shari'a tunda shari'a ce ta yi a yi jini daya to a yi jini daya din ka a canza ce tunda dai akwai hanya ta yanzu shi kenan idan har ba su yi ta yi jinin daya ba aka je aka yi binciken likita na aka aure ba a ce auren bai yi ba ko auren ya lalace amma dai kada a canza abin da yadda shari'ar ta ce a yi yadda shari'ar ta ce din ai
to sai shi kuma wannan mai sakon yake cewa mallan mutum ne ya sa na siyo masa kaya daga wani gari kafin na kawo kuma sai ya samu ya siya da na dawo sai ya ce ya riga ya siya amma in lissafa ribar da zan samu in na siyar masa sai ya biya ni shin hakan ya halatta
ban ji tambaye sosai ba
mutum ne ya sa na siyo masa kaya daga wani gari kafin in kawo sai ya samu ya siya da na kawo kuma sai ya ce ya riga ya siya kayan irin wannan amma na lissafa ribar da zan samu in na siyar masa sai ya biya ni iya ribar kawai ba tare da ya karɓi kayan ba
in ya sayar iya ribar da zai samu kamar yaya ba kayan ya ce siyo masa da ya siyo masa shi kuma ya ce ai ya riga ya siya ko to ce wani riba zai ba shi
shine to ya riga sai kan yana nufin shi ya je sai daga wannan kayan da ya siyo masa din in ya so riba da zai ci idan ya sayar masa din shi zai ba shi wata riba ta daban
wallahi ban ga fahimci
ta ba cire ta sai wani yake cewa mallan yana so ya san hukuncin yin salati a sujjada
bai zo a sunna ba ba inda aka ce a sunna ayi salati a sujjada inda aka koyar ayi sujjada shine ko dai kai subhana rabbiyal a'la ko kuma kai addu'a ka roki bukatunka amma ba a ce ayi salati a addu'a a sujjada ba
to sai shi kuma yake cewa mallan na goye mutum a babur sai mota ta ture mu muka fadi wanda na goya shi kuma ya mutu shin waye zai azumi ni ko kuma direban motar
ya danganta wanda yayi kuskuren daga cikin ku idan kai mai mashin mai tuka mashin din kai ne da kuskure 100% wajen sababa wannan hadarin kai ka shigo ka nufi mai mota yana tafiyar sa yadda ya kamata ya tafi da cikin bin dokoki da kaidoji kai ka haike masa to kai za ka yi kafara don kai ka kashe dan uwanka bisa kuskure idan kuma kuna tafiya lami lafiya kuna bin tsarin da ya kamata ku bi ba ku hau titi ba ba ku keta dokar tafiya ba shi kawai mai mota yayi wakan ku ya kade ku to shine zai yi kafara ba kai ba in kuma dubin kuna da kure kai kana da naka shi ma yana da nashi to kowannen ku zai yi kafara
sai sakon Umar Shaibu ƙara yi yake cewa malam menene bambancin tsakanin kyauta da sadaka kuma naji ana cewa kyauta tafi sadaka falala shin menene gaskiyar haka
a sadaka ana yin ta ne ga wanda yake mabukaci wanda yake cikin bukata ka bashi domin ka tallafa masa kana neman lada a wajen Allah ta'ala kyauta kuma kana yin ta ne domin karfafa zumunci da kyautatawa ga wani ba wai dan yana cikin bukata ko cikin takurwa ba shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ana bashi kyauta ya karba amma ba a bashi sadaka saboda Allah ta'ala ya wadata shi wajadaka a'ilan fa aghna Allah ce an same ka baka da shi muka wadatar da kai haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sahun al-aghniya yake ba cikin sahun marasa shi ba to amma shi yasa aka kawo masa sadaka ba zai karba ba amma aka kawo shi kyauta heba yana kyauta yana karba haka sahabban sa suna bashi kyauta haka ita kyauta kana bada ita ne ba wai ga wani saboda bashi da shi ba sai dan ka ƙara nuna soyayya ka gare shi da kaunar ka gare shi da kuma girmamawa da abinda Bature yake cewa appreciating din abinda yake kana kaddara abinda kai yake yi na bada gudunmawa kai ma baraka kai wani abinda zaka shigar masa da farin ciki a cikin ransa to cewa kyauta tafi sadaka wannan ni ban san inda aka samu wannan fifitawar ba kowace a matsayinta take wancan tana shiga cikin matsayin kyautatawa wanda yake mabukaci wannan kuma tana shiga cikin matsayin sada zumunci da kyautata dangantaka ta zamantakewa
to sai wannan ita kuma take cewa mallan an tashi da azumi amma ita kuma a daren da ake tsananin ganin wata al'ada ta dauke bata kwana da niyya ba saboda rashin tabbas an cewa watan zai tsaya shin ya matsayin azumin ta na wannan ranar
idan har tawaye gari babu abin da tana iya ci gaba da azumi koda ko bata kwana da niyyar ba saboda wannan shine abin da za ta iya a lokacin kamar waɗanda labari ya zo musu ne a da rana aka ce an ga wata da rana su ba san an gani ba sai da safe suka gani to wannan shine abin da za su iya a lokacin ta haka azumin su yana nan ba za a ce azumin su bai yi ba
to sai Zainab Rijar Gwangwan take cewa shin gaskiya ne babu hadisin Nana Khadija da Nana Sauda a cikin sahihaini
to Khadija ta bar duniya tun kafin a fara wani ruwaya tun kafin a fara ruwayar hadisi ta abakata ta bar duniya ita ma Sauda ba wasu ita ce ruwaya tana da alaka da dalibai da kake da su ka fito ka zama kana ba da ilimi ga dalibai to shine dalibai za su yada abin da kake da shi na ilimi ta yiwu zama kana da ilimi da yawa amma ba ka da daliban da suke daukan wani ilimin naka su yada to kaga ilimin ka ba zai yadu ba saboda ka ita ma Sauda haka ne bazan iya halartuwa cewa akwai ko babu amma dai failan babu wani hadisi da zai tunowa yanzu na Sauda ne na'am
to sai dai Yabi Yusuf da yake cewa yana son karin bayani kan Aus da Khazraj
Al-Aus wa Khazraj kabilu ne biyu daga cikin kabilun Larabawa da suke zaune a Madina manyan kabilu ne guda biyu na kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama suna rikici suna rigima Yahudawa suna tsakanin su suna zuga kowane bangarori saboda abin da za su samu su kuma na daga wannan rikici na daukaka da ƙara samun gindin zama a garin Madina da zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama suka karbi musulunci Allah ta'ala ya hada tsakanin su ya zama wannan gabar da take tsakanin su mai tsanani zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kawar da ita suka zama zukatan su guda daya kamar yadda Allah ta'ala ya fada musu wannan wa lazi ayyadaka bi nasri wa bil mu'minin wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum wadannan sune wadanda da ga yadda suke zaman wato doya da manja ba ga miciji a tsakanin su a dalilin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wannan gaba da take tsakanin su ta kauce suka zama wato kamar gangan jiki guda daya na
to sai wannan shi kuma tambaya yake akan ingancin wannan hadisin da ke cewa al-witr haqqun faman lam yutir falaysa minna
hadisi ne dhaifi yana da rauni
wasaro dika anan zamu jalabla shin a wannan rana sai dai kafin mu sallama da ku kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta kallon bobin wayar mu da aka saba na 0805544443 da kuma 0707604455 haka zalika za ku yi aiko ta adireshin mu na email @rahmanews@gmail.com ko kuma fatoyinrahma@yahoo.com haka zalika za ku yi kuma da sakonnin ku ta kan shafin mu na Facebook dake dandalin fatoyin rahma a madadin shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umar Jalil mu babban malami a tsangare nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da kenan Kano wanda ya samu dama da mu amsa waɗannan tambayoyi naku Bashir Jisun Gagoda Mustafa bin Adam suka tattara mana sautin akan na'ura ana sai jira sassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.